và khi mà dân khẩu ạ. Fafutukar raba Najeriya da yankurin kafa a kasar Biafra a kudu maso gabas da kasar Yarbawa Zalla a kudu maso yammacin kasar na daga cikin al'amuran da suka yi kamari a shekara mai ban kwana ta 2021. A ci gaba da bitar al'amuran da suka wakana a shekarar, za mu kawo muku muhawarar da aka tafka kan lamarin a wani taron dandalin VOA da sashen Hausa yake shiryawa a Abuja, inda aka tattauna wannan maudu'i. Ku biyo mu a cikin shirin. Jama'a assalamu alaikum. A taron tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka ke shiryawa, wato zaurin VOA, an tafka muhawara ne akan dambarwari yunkurin ballewa da wasu sassan Najeriya ke yi, da kuma matsayar da gwamnonin kudancin Najeriya suka yi na cewa tilas a baiwa yankin na kudu shugabancin kasar a zaben shekara ta 2023 mai zuwa. To sai dai kamar yadda muka taba ambatawa a can baya, da alama akasarin yan arewacin Najeriya da suka sauya tunani dangane da raba kasar suna nan kan bakansu na goyon bayan rabuwar, kamar yadda dan gwagwarmaya injiniya Zakari Ahmad Karoji ya yi matashiya a wurin taron.
Yawanci nan bangaren arewa ba wai arewacin Najeriya tana kin maganar su yankin nan saboda akwai wani abin da zai same mu idan suka yanke ba. Soyayya ne irin namu na arewa da muke son jama'a, domin Allah ya yi mu arewa bangare ne da akwai yawan jama'a, mun san darajar jama'a. Wannan shine dalilin da yasa mutanen arewa suke ganin cewa bai kamata a ce kuma daga cikin mu wasu su yanke su bar mu ba, ba wai don akwai wani abin da zai gagare mu idan suka tafi ba. Saboda haka idan aka ce ba za a bar mutanen nan su tafi ba, to za mu ci gaba da wannan lamarin har ma sai masha Allah. Babu wani lokaci da za a ce Najeriya ta zauna lafiya har shekara 10, shekara 20, wannan matsala ta maganan za a yanke din nan bai taso ba. Tun muna yara ƙanana an fara yakin basasa a Najeriya a lokacin ina ɗan yaro ƙarami mai shekara 5. Kuma abin da ya kawo wannan yakin ba wani abu ba ne sai wannan lamarin da muke fama da ita. Son su ga cewa sun yanke sun zama kasa na kansu, suka janyo abin da ya sa muka yi asaran mutane, manyan mutane a Najeriya. A nan arewa mun yi asaran su Sardauna, su Tafa Balewa, wanda wannan asaran ita ce dalilin da ya sa arewa ta zama ta koma ta zama irin abin da ta zama. Ya mai da mu baya, duk da haka da yake dan arewa mai son jama'a ne, muka danne muka ce mun yafe musu. Kuma duk wannan abin da yake faruwa, manya-manyan mutane daga bangaren ta kudu duk sun san abin da yake faruwa, kuma da nyawunsu matasansu suke yin abin da suke yi. Saboda haka ni ina gani mafi ala shine a nemi hanya mafi sauki wanda ba tare da sai an kashe ko kaza ba, mu rabu da mutanen nan su tafi su ci gashin kansu.
Duk da yake dai shugabannin kungiyar ƴan kabilar Ibo ba su karɓa gayyatar halartar taron da aka yi musu ba, bisa fargabar abin da kan iya shafuwar su na rashin tsaro idan suka halarci taron. To amma kuma sakon korafin nasu ya isa a zauren taron ta bakin George Daniel.
Na zo kuma naji manyan arewa sun zo nan gaba, mataji maza matsalan su shine Biafra da Ododuwa. Maganar Biafra din nan gaba da mutum da ya gane ya san siyasa ne, ina mare suna siyasa sun kaban an cire su a harkar Najeriya, kuma suna so a ba su shugabancin Najeriya. Shine shi ne matsalar Najeriya, ba yau bane aka complain mutane ta magana kan siyasan ƴan arewa da arewa, siyasan addini, siyasan kabilanci da siyasan kawai mu ne muna wurin mu da kai mu ci abin gaba da kai. Kuna maganar arewa yanzu arewa nan gaba da shine arewan Hausawa da Fulani. Siyasan arewa din nan shine yau ya kawo har Yarbawa suka magana akan wai Ododuwa din nan, har wannan misnan shi sun dubo din nan ya zama wani abu da san shi ne, suna magana wai Fulani suna kashe mutane a garin su. Sai aka shiru gwamnatin Buhari bata wannan ba kai akai abun ba, ta kasa ma gaba daya kashe kashe garin yamarin nan mai kawo ta kwan nan, su ma suna magana Fulani ne, excuse nasu Fulani ne ta kawo magana wai. Sai suka je cikin daji suka fara wani abun sojoji a cikin daji, wani abun ba bai suka yi ba. Sun buga Facebook, ana trade na mutane a Facebook, lokacin Buhari ta shiru kanta su daga ba suka fito suka bar kashe mutane a cikin gari kowa ya gina abin gaba daya idan amma sai a zo daga baya sai a zo a bar mu siyasa a zo a ce wannan arewa wannan kudu wannan duk wannan gaba mu gaba daya ba shi bane gaskiya gaskiya shine ya kamata a hadu a duba siyasar Najeriya din nan me yake faruwa ne ya za a yi sassanta a ci gaba gaba daya amma maklan su jami'ai din nan da Yarbawa gwamnati zai magana da sassanta na mun ma gaba daya ba duka su bane suke so magana biyafa din nan akwai yankin sun dai su kada biyafa ba sa so da suna da gidaje a Abuja a kan ko ina Najeriya suna sanan su ba sa so afop din nan kungiyar Nnamdi Kanu kuma akwai yara yara ba su da aiki yanzu kan in ka fara wannan Najeriya zaka dan rashin aiki zaka yara su fika baya kai dan rashin aiki akwai da yawa kuma akwai manyan su ma wasu ilimin ma aka san waje wasu bin Nnamdi Kanu din nan maganin da za a zanna a shirya a sassanta
shi kuwa Nasura Ashir Sharif daya daga cikin jagororin hadakar kungiyoyin arewacin Najeriya da suka je kotu domin nema a karba bukatun masu neman ballewa ya ce kurakurai biyu da aka tafka a can baya su ne da suke haifar da matsaloli a tafiyar Najeriya zaman kasa daya
duk wanda zai ce da kai wai iyayenmu sun hada Najeriya bai kamata mu musa ta ba wannan ba magana bace Bature ne ya zo ya hada mu wanda bai san ba bai san tarihi ba bai san history ba rana a tsaka izo saboda neman inganta tattalin arzikinsa ya kafa mana abubuwa ta yanda shi zai amfana da tattalin arzikin mu sai zaman to haduwar wasu sun nuna su ba su yadda da ita ba kaje ka duba tarihin duniya duk kasashen da suka yi operating republic babu kasar da suka samu civil war aka bawa wa kabilar da ta jagoranci wannan civil war din damar shugabancin kasar ko ba ta mukamai daidai da ragowar kasar duk duniya ba wanda aka yi wa irin wannan banda a Najeriya shekara 9 bayan civil war aka ba su mataimakin shugaban kasa aka ba su shugaban majalisar tarayya kasar nan sannan kowa ya sani a halin yanzu ibo shi yake rike da kasuwanci commerce and trading kenan kasuwanci da ciniki da sinakaiya su suka fi kowa yawan ma'aikata a cikin bankunan kasa su suka jiyo tattalin arzikin kasa so da ka baci wale rabin tattalin arzikin kasa a hannun su yake to wanda yake rike tattalin arziki yake da kai wai shi an ware shi an ware shi wai ba a yi da shi wannan kagazance ne na san zuciya so da haka mu position din mu shine da a zo a zauna ana kashe mutane babu gairaba dalilin zubar da jinin mutane in har ba za a cire su da kasa ba to a zauna a je su a ba su dama su taru gaba ɗayan su ibo a Najeriya su kuri an raba gaddama a tsakanin su bisa sha'ido na majalisar dinkin duniya da African Union su zabi Najeriya suke bukata ko ko Biafra suke bukata in suka zabi Biafra a tattara a ba su kasar su je su yi kasar su in sun zabi Najeriya to sai a zauna ai sharadi akan duk mutumin da ya sake dago maganar Biafra balle ya dau makami yake yakar gwamnatin kasa ko yake yakar wata kabila ta kasar dole sai an yi wata doka an yi wani tsari an yi sabon treaty da zai zauna da kasar nan amma wannan abin da muke burin din wallahi ba za ta taba haɗewa da Najeriya da aimi idanu ba
to sai dai kuma ba duka ƴan arewa ne ke da ra'ayin cewa raba kasar shine mafita ba kamar yadda Muktar Ishaq ya katsaye wani commissioner daga jihar Kano ya jefa tambaya ta yaya ne ma za a raba Najeriya
da mutumin kudu da mutumin arewa wanda yake cewa a raba Najeriya ai rashin hankali ne wannan shine gaskiyar magana idan an zo an ce an bada arewa mutanen kudu su tafi da ƴan ai za su je suna rigima tsakanin ƴan Niger Delta da ƴan Ibo za su je suna rigima tsakanin Yarbawa da waɗannan mutanen da suke cewa a raba ga Najeriya idan ka zo ka ce arewa mun zo mun yi wannan ga ƴan Niger Delta ƴan Middle Belt kuna cewa su sun yi rako ga Niger Middle Belt mu muna cewa ba mu yarda da Middle Belt fa duk waɗannan abubuwan haka kasar za ta zo ta zauna sai da haka ni abin da nake gani tunaninmu na ƴan Najeriya da masu iliminmu da malamanmu da ƴan siyasa mu dawo da hankalin mu kan ya za a yi kasar nan ta dawo da zaman lafiya irin na baya idan aka samu zaman lafiya to sannan sai a zo referendum da ake cewa za a yi kamar yadda aka faɗa Sudan ma da ka bada misali ai Sudan ma an yi kashe-kashe kafin ma a raba kasar amma an ka ɗauki Czechoslovakia yanzu sun rabu ko tsinke ko kare ba a kashe ba zama suka yi a tebur suka raba kasar sai da haka idan aka dawo zaman lafiya yanzu idan ba zaman lafiya duk me zaka iya yi
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin Cuba Hero Diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.